أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعكم السلام عليكم ورحمة الله. barka mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar. Yau na gwata na Muharram ne, ni ba na so yin fada tun da sabani yake ta yi ne. Hudu ne? To, wai an ce yau hudu ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 7 ko 8. Da 8 ga watan Afrilu shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafinmu mai albarka Riyadus Salihin. Yau za mu tashi kan babun fil iktisadi fil ibada. Haka ne ku? Wannan babin shi za mu tashi. Babun fil iktisadi fil ibada. Wannan babi ne da yake magana dangane da al iktisadi, tsakaitawa fil ibada, wajen wanzar da ibada. Wato, addinin Musulunci ya ginu ne bisa ga tsakaitawa. Ba a son mutum ya yi sakaci, haka kuma ba a son mutum ya wuce gona da iri. Da haka, nassoshi da malam zai kawo na Alƙur'ani da hadisi, dukkansu waɗanda suke nuna shar'antuwar ko kuma cewa a wannan tsari na addinin Musulunci ana son sakaitawa ne cikin al'amura. Qala Allah ta'ala, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Wa qala ta'ala, yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Ubangiji ta'ala ya faɗa, yace Taha, wannan harfa guda biyu Ta da Ha, Allah ne kadai ya san menene yake nufi da su. Ma anzalna alayka al-Qur'ana, ba mu saukar da al-Qur'ani a kanka ba, ya kai wannan annabi mai girma, litashqa, dan ka wahala. Ba mu saukar da al-Qur'ani a kanka ba dan ka wahala. Ma'ana, dukkan dangin umarni da ke cikin wannan al-Qur'ani ba abu ba ne mai wahalarsuwa ga dan adam, abu ne da dan adam zai iya yi, ba wanda ba zai iya yi ba ne. Dan Allah baya dorawa mutum abin da baya iya yi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'a. Sannan Allah madaukaki yace, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Ubangiji ta'ala yana nufin sauki gare ku, baya nufin tsanantawa gare ku. Yana nufin sauki gare ku cikin ayyukan ibada. Dan haka ba zai dora muku abin da za ku kasa ba, ko abin da zai faskare ku ba. Haka kuma baya nufin tsanani gare ku cikin dukkanin ayyukan ibada, ko kace cikin dukkan kowane irin abu cikin al'amuran shari'a. Wa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dakhala 'alayha wa 'indaha imra'at qal man hadhihi qalat hadhihi fulana تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل وكان أحب الدين إلى الله إليه ما داوم عليه صاحبه متفق عليه وعن عائشة أكرمونا حديث عائشة الله يكرم دا أغريتا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دخل عليها للي من ذن الله سرادة ومشن الله سبت قريشي ياش قولن تأتى آئشة وعند همرأكم الهالم أروكة أقوة متيتة ترزئتا وأن واو الحال والحال ساعة دخولها وجدت امرأكم وقوة متيتة ترزئتا ديدي روكة دا النبي شكا qala sai manzon Allah ce man hadhihi dan Allah bai surutun nan kadai da man hadhihi wace ce wannan قالت سي عائشة تتي هذه فلانة وانا وانت كينا والتي تأبت سنتا شي مروي تنهديسن كيلا بيريكي سنة بداهاك تتي دي عائشة تتي وانتي تتي وانتتي تذكر من صلاتها عائشة تتي قبدا انبتر يوان صلت دوان نما تتكي تكندري تيت هباتا رزاوة قال da manzon Allah ya ji labarin irin ibada da take cikin dare wanda ta tsananta maka da yawa qala sai ce ma yace asha tir yaya za ta yi haka alaikum bima tutiquna lalle ne gare ku kulzinci abin da za ku iya yi fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah la yamallu Allah hatta tamallu ubangiji baya kosawa har sai ku kun kosa abin nufi cikin ayyuka na ibada ko dauki wanda za ku iya galibi wannan magana manzon Allah yana fuskantar da irin ta ne ga mutumin da yake zurfafawa cikin nawafi amma dama cikin farillai duk abin da Allah tsora mutum abin da mutum zai iya yi din ne amma cikin nawafil ne da yake suna fulfe iri biyu ne akwai annawafil al-mutlaqa nafulfuli da suke sake ba kaidi amma ka dama kai adadin da kaga dama akwai annawafil al-muqayyada akwai nafulfulin da aka kayyade su da wani adadi na raka'o'i wanda mutum ba zai wuce su ba alal misali raka'a ta al-fajr raka'a biyu ce mutum ba zai wuce su ba an gane ku wannan tana cikin annawafil al-muqayyada amma kamar nafulfuli mutlaqa a muqaddar kamar mutumin da ya zo masallaci da wuri kafin liman ya fara huduba ka ganin gurin adadin da za ka yi na nafulfuli na rakawo'i shari'a ba ta iyakance maka ba da haka manzon Allah ma sai ya ce mutum ya sallaci abinda Allah ya so ya sallata kaga ba tare da adadi ba ke to su nafulfuli waɗanda suke muqayyada tunda dai mai kayyade adadin shine manzon Allah su ma za ka ishe adadin wanda ba zai fuskari mutane wani ba to amma inda ake samun wahalar zuwa a nafulfuli al-mutlaqa waɗanda manzon Allah bai iyakance adadinsa ba da bakinsa to irin wannan sai ka samu wani yana kai da yawa ya tsananta wa kansa sama da yadda ake bukata ko alal aqalli ya dauki wani adadi da zai daura ma kansa wanda in yayi yau kila kuma sai an yi kwana 10 kafin ya saki maimaita irin wannan to a madadin irin wannan kamata ya dauki dan kadan wanda zai iya yi kullun kullun ya fi ya dauki mai yawan da zai yi gobe ko jibi kuma ya kasa da haka sai ce alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu sai Aisha ta ce wa kana ahabbu ad-din ilayki shi manzon Allah ya kasance mafi kaunatuwar addini ya zuwa gare shi ma dawama alayhi sahibu abinda ma'abucinsa ya dawwama akai ma dawama alaihi sahibu abinda ma'abucinsa ya dawwama akai to irin wannan aikin shi Allah ya fi so sama da irin aikin da mutum zai fara amma daga baya kuma ya zo ya daina to a takaice dai wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa ku rinka lizantar abinda za ku iya magana ce ba wai ta takaitu ba kan wannan mata da taje take ba da labarin ibadar ta har manzon Allah ya ji ya fuskantar da magana zuwa gare ta duk da magana ta shafe ta a karan farko to amma kuma ta ga mai kowane daya daga cikin daidaikun musulmi dan haka ma da manzon Allah zai mata magana bai ce ba alaiki bima tutiqina dan kar ka fahimci wannan abin ita kada ya shafa sai ce alaikum ya amfani da lamirin jama'a wanda ya shafi dukkan daidaikun musulmai gaba daya wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaita malaka wa ma kalmar nan ta ma kalimatu nahyin wa zajr kalma ce ta hani kalma ce ta tsawa zaka tsawata wa mutum da yake dan ya abin da bai dace ba wa ma'ana la yamallu Allah abinda ko hadisi yake nufi da cewa la yamallu Allah ay la yaktu thawabahu ankum wa jazaahu wa jazaa amalikum ubangiji ba zai yanke ladan sa gabarin ku ba zai yanke sakamakon ayyukan ku ba wa yu'amirukum mu'amalatal mali har ya mu'amalance ku irin mu'amalartan wanda ya kosa, Allah ba zai haka ba hatta ta mallu, har sai in ku ne ko kosa fatattur ku kuka bar aiki dan kanku, to shi ma kuma sai yanke ladan ki. Da haka fa yambage lakum an ta'khudhu ma tutiquna dawama alayhi, ya dace gare ku ku riki irin abin da za ku iya dawama a kansa, li yaduma thawabuhu lakum, domin wato ainihin ladan sa da sakamakon sa ya dawama gare ku, wa fadluhu alaykum, kuma domin falalan Allah ya dawama gare ku. Abin da ake nufi dai shine, idan ka fara aiki yau kai mai yawa irin wanda ba za ka iya maimaita gobe da jibi ba, ka ga yau da kai aikin da yawa din da ka dauka shi yasa sai ka kosa gobe ka kasa yi, yanzu kai ne ka kosa shi, kuma Allah lokacin da kake aikin ya tana da lada, kana kosawa ka daina shi, kuma shi ma sai yake bi sai yake lada. To amma idan ka dauki biyu kai yau a baka ladan, gobe ma kai a baka ladan, yadda kai baka kosa wajen aikin ba, Allah ma ba zai kosa ba wajen bai da sa. Ina fata an fahimta. Ubangiji baya kosa wajen ba da sa, shi ne suke cewa wato alamar kauna shine a zo yau, a zo gobe, a zo jibi, a zo gata, wannan shine alamar kauna. Amma a zo sau daya a yanke kuma ba za a sake komowa ba sai bayan wani lokaci, to kauna ta yi rauni kenan. Alamar bawa na fatan rahamar Ubangijinsa shine kullum yana tare da shi cikin ayyukan ibada, amma ya fara yanke, ya fara yanke, wannan akwai wato ainihin abin nan a ciki wanda yake nuna wato a mutum bai kai da ake bukata ba. Wallahi yadda kuke tattaba hannun nan ku haka yana daukar hankali na gaba daya, na ganin ba za ta tsara sai kun gama sai ciki. To kun ji speaker ba sai ku ji gyara. Ba ku gura ku ji take kan. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة راض إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وأن حديثي أنكر بوشي نيدي أنس ابن مالك إتي جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سمتا دي أوكو سنزو zuwa dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an ce rahab, adadin da ya kai uku kuma bai wuce goma ba, uku, biyar, bakwai, har tara, duk ana kiransu rahab. Wa kana fil madinati tis'atu rahabin yufsiduna fil ardi wa la yuslihu, wadansu mutane uku sun zo dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gidajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suna tambaya dangane da ibadar matan annabi sura da amincin Allah su tabbata gare shi, yaya ibadar su take. Wato kaga galibi idan ana son a san halayyar mutum, ba a tambayar wanda yake nesa da shi, sai a tambaye wanda yake mai kusa da shi, shine zai fi bada bayanin halayensa. Kuma musamman wanda yake kusa da kai, min aqrabin nasi ilayk zawjuk, matarka tana cikin mafiya sauran jama'a kusanci da kai. To dan haka sai suka tambaya dangane da ibadar annabi, a ba su labari dan su ma su dora yin irin ta. Falamma ukhbiru, yayin da aka ba su labari, ka annahum taqalluha, sai ya bayyana a fuskokin su kamar suna ganin ai wannan tayi kada. Yanzu dama iya abin da yake yi kenan, suke ganin ai abin bayawa. Wa qalu, amma daga baya sai suka ce aina nanu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ina mu ina manzon Allah tsara da mutan Allah tabbata dare shi. Ma'ana in shi ya takaita anan mu dan me zamu takaita anan gurin. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hakika shi an riga an gafarta masa abinda ya gabata na zurbansa da ba wanda ya rage. To tunda shi ya riga ya samu wannan garanti din, mai yiwa wannan yasa yake takaitawa cikin ibada. Mu ku bamu da wannan garanti din dan me zamu takaita. Qala ahaduhum sai dai daga cikin su yace amma ana fa usalli al-layla abadan, yace amma ni daga wajen ci gaba da salatin dai sallah wala uftir, yace ni ko zan yi azumi a dukkan kwanaki gaba ɗaya na duniya shine addahar din, ba zan taba shan ruwa ba
sai abadan.
Wa qala al-akhar
to
ana wadi ba. Wa qala al-akhar dayan ko yace wa ana a'tazilu an-nisaa, ni kuwa zan nisanci mata ne in kaurace musu. Fala atazawwaju abadan, har abada ba zan yi aure ba. Yayin da suka sha wannan alwashi kowa ya faɗi irin abin da zai yi. Mutum na farko ya ɗauki samfuri na sallah wajen ibada ita zai yawaita. Mutum na biyu ya ɗauki samfuri na azumi wajen ibada shi abin da zai yawaita kenan. Mutum na uku kuma kauracewa dukkan waɗansu dangin ababen sha'awa ne wanda mafi sha'awar abin sha'awa a duniya ba kamar mata. Sai ce wa ana atazilu nisaa fala atazawwaju abada. Fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilaihi, sai manzon Allah ya zo gare su. Faqala, yace antumul ladina qultum kaza wa kaza, ku ne kuka ce kaza da kaza din nan na da su. Wato wanda yace kaza, wanda yace kaza, wannan ku yace kaza, ko ɗayan ku yace kaza, ɗayan yace kaza, ɗayan yace kaza. Amma wallahi inni la akhshakum lillah, ama ku saurara ku ji, shine lafazin ama, kamar ala lillahi al-wahid al-qahhar. Ama ku saurara ku ji, inni la akhshakum lillahi, lalle ni na fi ku jin tsoron Allah. Wa atqakum lahu, kuma na fi ku tsare dokokin Allah. Lakin ni asumu, tare da haka ni ina yin azumi. Wa uftir, kuma ina shan ruwa. Wa usalli wa arqud, nukan yi sallah da dare. Wa arqud, kuma nukan kwanta in yi bacci idan na gaji. Wa tazawwaju nisa, kuma ina auren mata. Ma'ana ya kai mai cewa za ka je ka yi sallah gaba ɗayan dare, ka saba ma shari'ata, domin ni a dare ina yin barci sannan in tafi in yi sallah. Ya kai mai cewa za ka yi azumi kullum, kai ma ka saba ma shari'ata, domin ni ina yin azumi yau gobe in aji. Ya kai mai cewa ka kaurace cewa mata ba za ka yi aure ba, ni ba ina auren mata. Wannan shine tafarkin rayuwa da manzon Allah ya nuna musu irin nashi. Sai ce famar raghiba an sunnati, dukkan wanda ya kiyamaci sunnata fa laysa minni, baya tare da ni. Famar raghiba an sunnati, dukkan wanda ya kiyamaci sunnata to baya tare da ni. Wato kaga su abinda suka so su yi zurfafawa cikin al'amuran ibada, shi ko manzon Allah abinda ya ba su labarin yana yi shine me takaitawa cikin lamurran ibada. Baya gujewa kiyamul layl a ce gaba ɗaya ya yi kwanaki bai yi ba, ko a ce baya yi ba gaba ɗaya. To amma kuma baya rayar dare gaba ɗaya. Baya ɗaukan azumi, baya kauracewa azumi a ce gaba ɗaya baya yin azumin nafila, sai na farilla idan Ramadan ya zo ya wuce shi kenan, kuma sai Ramadan ya sake zuwa. To amma baya ɗorawa kansa kuma cewa kullum sai ya yi. Wata rana ya yi, wata rana ya bari, wata rana ya yi, wata rana ya bari. Sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai kauracewa mata ba. To amma kuma ya taƙaita ne akan na aure, bai ƙetare na aure ba zuwa kuma wato anashin farka akan jiki sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan shine mai tsakaitawa cikin al'amuran ibada. Haka ake so a kowane babi mutum ya tsakaita. Kar ka kauracewa abin gaba ɗaya, amma idan za ka yi kuma kar ka wuce iyakacin inda ya dace ka tsaya. Wannan shine tsakaitawa cikin ibada. Da haka sai manzon Allah ce fa man raghiba an sunnati, dukkan wanda ya kiyamaci sunnata. Idan an ce raghiba an, aka yi ta'addi da an, ya nuna kiyama kenan. Amma idan an ce raghiba fi, ya nuna sha'awar abu kenan. An gane ko? Raghiba fi talabil ilmi, ma'ana ya nuna kwaɗayi wajen mai neman ilimi. Amma raghiba an talabil ilmi, ya nuna mai kiyama ga neman ilimi. Wato kaga lafazin ma'anarsa ɗaya to amma kuma yakan sha bamban ta fuskar ma'ana idan yayi ta'addi da an ko in yayi ta'addi da fi fa marraji ba an sunnati wa man yarzabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salih maza Allah ce wanda yake amince sunna ta baya tare da ni to me ake nufi da sunnar annabi a nan gurin ana nufin tsarin da annabi yake kai ta fuskar aqida, ta fuskar ibada, ta fuskar mu'amala, duk abin da yake sunnar annabi ne mutum ya kiyamace shi to baya tare da annabi. To anan sai malamai suke yin bayani, waɗansu sun takaice sunna anan da cewa shi ne dangogin ibada waɗanda suke ba wajibi ba, kamar idan mutum ya kiyamace sunnar annabi ma'ana baya tare da shi akan tafarkin sunna, duk da yana tare da shi a bangaren tauhidi, yayi imani, yana da aqida. Waɗansu kuma suka fassara sunna ɗin da cewa dai shine salon rayuwar manzon Allah ɗin, ma'ana dukkan wanda ya kiyamaci sunnar annabi, inda ya kiyama ne ko mustahabbi ne ka kiyamata ka san ko sunnar annabi ne, an gane ko, inda ka zama kai kafa kowa aqida a duniyar nan, aqidar ba za ta yi maka amfani. Da akwai bambanci tsakanin ban yi abu ba da kuma na kiyamace shi, da akwai lokacin da za ka yi abin kuma kana cikin mai kyamar, yanzu wannan yin zai maka amfani? Kyamatar sunnar annabi zai iya sa mutum ya bar musulunci. Shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa babban wa'idi ne wannan da manzon Allah ya bar shi a koyi, ma'ana razanaswa ne, dan saboda ya kunshi kowace irin ma'ana. Ya iya yiwa falesa minni baya tare da ni a musulunci, falesa minni baya tare da ni a gidan aljanna, falesa minni ala tariqil mustaqim, falesa minni, zai iya daukan kowace ma'ana da za ta iya firgitarsa. To tunda ko abin haka yake, to ya zama wajibi kenan mutum ya shiga taitayen sa, kar a ce ga wani abu ya tabbata sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ya zanto kana kiyama, kyale cewa kai rago ne ka kasa yin wannan daban, ka kasa yi duk wanda idan kai rago ne sai ka hakura da wannan, amma ka fito ka kiyamaci abin kila ma har ka yi izgili da shi ga wanda yake yin sa, to wannan zai iya kai mutum zuwa garin da Allah ya tsare. Wannan hadisi muttafaqun alai, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi, kuma wannan ke nuna mana ashe baya daga cikin zuhudu salatin dare gaba daya, sannan baya daga cikin zuhudu wanda shari'a ta shar'anta kin yin aure, domin duka mun manya da dai annabi na zuhudu ko bai, duk wani wanda za a ce zahidi ne a duniya to waye shugaban zuhudu gaba daya, to gashi yayi aure, ashe mutumin da yake yin aure yace zuhudu yake yi, ko a ce gashi ya shekara 40 yana sallar asbahi da alwalal lisha, wannan duk barazana ce ko kuma yana sallar asbahi da alwalal lisha, ma'ana baya kusantar mata da dare kiyamul layl yake, ko baya barci da dare, to kaga wannan yanzu kokari yake ma ya zama sauran gaba garin musulmai tukuna, ba wai ya zama wali ko wani abu. To annabi bai sallaci dare gaba ɗaya, shi kuma ya sallaci dare gaba ɗaya, tunda duk wanda aka ce baya ya yi shekara 40 yana sallar asubahi da alwalal lisha, abin da ke faruwa kaga dai bai sallu da mutum cikin dare, sannan kuma bai yi barci ba, domin in yayi barci alwala ta kare, in ya kusanci iyali kuma ya raba ta kama shi, to shi shekara 40 baya barci dare, sallata dare yake gaba ɗaya. Gashi ko annabi ya ce wa waɗannan ni ga halina, usalli wa arqud, sai da waɗannan da ake kawo kaza sun yi kaza, don saboda haka suna da daraja iri kaza, to da ya kamata mu auna irin ababen da ake faɗa mana da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ga kusanci ko nesanci ko wanda ya amincewa da cewa mutane na gari ne sun zama abin koyi kuma ababen jarin ba. Ta bangaloli daban-daban wannan hadisi na nuna falalar aure, tun daga shi annabi ya ce wa tazawwajun nisa, sannan kuma hadisin yana nuna kenan ashe mace wadda take mai aure in tai magana ta fatar baki ita da wani mutum wanda yake ajanabi ba muharramin ta ba, cikin abin da yake ba magana ce ta wurgi ba, ya halatta ba su saba wa Allah ba, dan gashi matan annabi sun bada ansa da wadancan sahabbai suka tambaye su, gashi kuma rijal ajane, ina ba ta fahimta ashe wannan yanzu da sautin mace din ba al'aura bane, ba dan da al'aura ne matan annabi ba za su yi magana da sauran waɗansu mazaje ba, gashi kuma waɗannan mazajen ba 'yan gida bane, duka gari suka yi suka zo gidan annabi suna tambayar ya yake ciki, da dai sauran ababai da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنطئون قالها ثلاثا رواه مسلم wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce halakal mutanatti'un hasu uku ya faɗo wannan magana yace halakal mutanatti'un masu zurfafawa sun halaka halakal mutanatti'un masu zurfafawa sun halaka annabi ya maimaita wannan hasu wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito Imam Nawawi yace al-mutanatti'un wadanda ake kira al-mutanatti'una al-muta'ammiquna wadanda suke zurfafawa suke kakale al-mutashaddiquna bi gairi mawdi'i tasdiq wadanda suke zurfafawa cikin wurin da baya bukatar zurfafawa to Imam Nawawi kamar shi ya dauki wannan hadisi ya saka shi a wannan babi din yin zurfafawa cikin kowanne irin al'amari ta zama kishiya ne na al-iktisad bin abu tsakatsakiya wanda shine asalin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda a cikin zantan duniya zance ne hira idan ka fi hira da yawa kai ta kai tanatto to amma galibi sukan yi amfani da kalmar at-tanatto musamman su malaman salaf ga waɗanda suke zurfafawa wajen kokarin gane abinda ba a iya gane shi musamman a babin tauhidi su yi kokarin gano wani abin da ya shafi Allah irin abinda Allah da kansu bai bayyana ba ko manzon Allah bai bayyana ba sun sai kokarin sai sun kalato abin ko kuma su yi kokarin sai sun yi wani bayani irin bayanin da Allah da manzansa ba su yi ba wanda har zai ci karo da abinda Allah yake nufi ko abinda manzon Allah yake nufi kaga wannan zurfafawa cikin zance ya sa har sun wuce inda ake bukatar tsaya dangane da abin da ya shafi imani ko aqida ko tauhid an abi hurairah radiyallahu an annin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dinu ahadun wa la yushadda ad-dinu illa ghalabahu babu ahadun ko fasaddiqu wa qaribu wa abshiru wa ta'inu bil ghadwati war rawhati وشيء من الدلجه رواه البخاري وانا حديثي ان كربو daga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna ad-dina yusra ci lalle addini mai sauki ne lalle addini na musulunci mai sauki ne duk inda kaga wahala tayi yawa a cikin addinin nan to ka tabbatar an shiga bid'a ne in an tsaya akan doron suna ba za a wahala ina fata fahimta dan siffar da Allah ya baiwa annabin da yazo da addinin azizul alaihi ma anittu harisul alaikum bil mu'minina raufur rahim shine siffar annabin da yazo da wannan shirye ke azizul alaihi ma anittu abinda duk zai wahalce ku yana da nauyi akan sa dan haka ba zai iya kawo muku ba zai kawo muku shi ba harisul alaikum yana da gwadayi gare ku idan ku cikin abin da za ku iya yana gwadayi gare ku na ku dace da rahmar Ubangiji bil mu'minin raufur rahim shi mai tausayi ne da jin kai dangane da mummunai da haka baya kawo musu abin da za su kasa shi yasa ma'aunin sunna shi ne sauki abinda ko dai dukan mutane za su iya aikatawa ko mafiya yawa za su iya aikatawa ma'aunin bid'a wahala ko dai dukkan mutane ba za su iya yi ba ko cikin dukkan 200 ne za su iya yi to bid'a kenan duk abin da kaga ya faye wahala bid'a ne duk abin da kaga yana da sauki ya zama tsakatsakiya sunna ne ina fata an fahimta aikin haji da aka ce a tafi sai Allah madaukakin sarki bai ce kowa da kowa ba sai ce me man istata walillahi ala an-nas hijjul bayt man istata ilayhi sabila bai ce kowa da kowa ba wanda ya sami iko sallah tana da ita ce rukunin addini manzo Allah ce salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jam yi sallah sai in ka kasa ko maka yi ta zaune in ka kasa ko maka yi ta bacci kaga ai saka duk kenan inda wani addinin ne ba musulunci mutum a ce ai duk wahala ko wani sai ka rike ka tsaya kaga shi yasa ake cewa idan ka bi sunna da dama sai ka ga waɗansu abubuwa da kuka hawo suke kawo dole sai ka ɗan taka mulki a wajen. Kaga yanzu hanyoyin bayar da sallah guda bakwai ne ko a cikin mazhabar malikiya ko mai alluri ma kawo guda bakwai ne. Guda hudun farko tilas ne, guda ukun ƙarshe su ko mustahabi ko alukuhu bi ghairi istinad thumma alukuhu bi istinad aljulusu bi ghairi istinad thumma aljulusu bi istinad. Tsayawa tsaye tare da dogaro, manzo Allah ce in ka kasa tsayuwar ba a ce ka dogara da koyi ba ko ma ka zauna. Salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa jalisan. To ina salli qa'iman fa in lam tastati fa abid ala al-asr, manzo Allah bai ce sai ka ƙara bayanin tsayuwar in za ka iya da dogaro sai ka ƙi da dogaro ka koma kai a zaune ba ka da sallah. Kaga wannan hadisi ko gashi na cikin Bukhari kamar rana lokacin azhar. Ina fata an fahimta. Manzo Allah ce inna ad-dina yusr wa lan yushadda ad-dinu illa ghalaba wa lan yushadda ad-dinu illa ghalaba, ba wanda zai yi ja'in ja shi da addini ba sai addinin ya rijaye shi. Ma'ana ba wanda zai ɗebo wa kansa al'amura masu yawa face sai sun fuskare shi da ƙarfi ya kasa yi. Don haka tunda in ka ɗebo da yawa ba za ka iya yi ba, me ya kamata ka yi? Sai ka ɗauki kaɗan wanda za ka iya yi. Don haka sai manzon Allah ce fasaddidu, ku dai ku nemi sadat, menene ilzamu sadat, wato ku lizinci daidai cikin ayyuka na addini. As-sadat shine bighairi ifratin wala tafrit, kai ba ka zulfa fa ba, kai ba ka yi sakaci ba. Wa qaribu, sannan kuma qaribu, me ake nufi da qaribu? Ma'ana in ba ku iya ɗaukan addini gaba ɗaya ba, ku kwatanta. An gane ku? Ku kwatanta ɗaukan yadda za ku iya, ɗauka gaba ɗaya ba zai iya yi ba. Sannan sai ce wa abshir, kuma ku zanto masu bishara ga mutane da lada cikin ayyukan da suke yi, matukar sun dawoma akai ko da ɗan kaɗan ne. In dai sun dawoma akai ku musu bishara da lada. Wasta'inu bil ghadwati war rawha, ku nemi taimako wajen zartar da ayyuka. Bil ghadwati, da jijjifi. Wa rawhat, da kuma yammaci. Wa shay'in min ad-dulja, kuma da wani bangare na dare. Asalin al-ghadwa shine awwalun nahar, farkon safiya. Shine waɗansu malaman suke cewa daga sallar asubahi zuwa ketowar rana, waɗansu suka ce daga ketowar al-fajr har rana ta, wannan lokacin shine ake kira al-ghadwa. An gane ku? Amma ar-rawha shine lokacin yamma. Waɗansu malaman suka fassara shi cewa daga lokacin da rana ta bar tsakiya zuwa faɗuwarta, waɗansu suka ce daga lokacin da ta fara sanyi kamar la'asar kenan zuwa faɗuwarta shine rawha. Amma dulja kuma shine akhirul layl, ƙarshen dare, irin da fitowar al-fajr bayan biyu bisa ukun dare sun tafi, abinda ya rage din nan shine dulja har ya zuwa lokacin da al-fajr zai. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne da ya fi kowane malami iya kawo misali zai kusanto nesa. Waɗanda yake magana da su a wancan lokaci larabawa ne, waɗanda suke raye cikin sahara. Babban abin da suke tafiya da shi kayan sufurinsu shine dawaki da raƙuma. To galibi idan rana ta take a cikin sahara ga matafiyin kansa, tafiyar za ta yiwu? Ba za ta yiwu ba. Sai ya kasance dukkan mai tafiyar da yake so ya kai labari cikin tafiyarsa, ya kai garin da yake so cikin tafiyarsa. Da zarar rana ta fara zafi sai ya da zango, sai la'asar ta yi sai ya fara tafiya. Daga nan gurin har ta faɗi sai ya kwanta ya barci, sai ya tashi can wajen ƙarfe uku kuma ya kai. Daga nan gurin har ya zuwa lokacin da rana ta zo ƙarfe tara sai ya sake ya da zango. Ina ba ta fahimta? To kaga waɗannan ba su ɗauki tafiya a yini gaba ɗaya ba, don za ta gagare su. Amma sai su yi waɗansu ‘yan awa biyu sai su yaji zango, sai su ƙare waɗansu ‘yan awa biyu su yaji zango. Da haka sai ga sun kai sama wanda zai zo in ya ɗauka tun da safe bai tsaya ba har sai da rana ta faɗi. Wannan daren zai amfana? Ƙarshe har gari sai ya waye bai amfana ba. To amma sai manzon Allah ya faɗi salon tafiyar da larabawa suke yi shine wasta'inu bil ghadwati, tunda a lokacin a cikin sahara rana ba ta yi zafi ba, irin bayan ketowar al-fajr har rana ta fito ba ta yi zafi ba. Warrawati, da la'asar kenan har ta faɗi, nan ma ba zafi. Wa shay'in min ad-dulja, dulja ko ad-dalja, bi fatihi dal ko bi dhammi dal, dukkan su ɗaya ne a larabci. Sai dai ya fi shahara a bakuna ad-dulja, da yawa dalin din nan dhamma. To dulja din suna fassara guda biyu, ko dai zanto dare gaba ɗaya suna nufin sunan shi dulja, ko zanto dulja din nan suna nufin shi ne abin da muka faɗa الساعات الاخيره من الليل الساعات الاخيره من الليل بمعنى اواخر الليل karshe karshen dare dai kusa ukun dare na karshe shine zulja wanda galibi mai tafiyan da ya ribanci wannan za ka cewa ya kai labari sama da wanda ya dauki ni gaba daya wato kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga musu misali da waɗannan lokuta wanda matafiyi idan yayi amfani da su zai fi samun karsashi da nishadi a cikin su to kamar haka ne mai ibada ba wai ana nufin ya ribanci waɗannan lokutan ba dan kila ba wata ibada da ake in ba bayan al'asar dai ba ce ka shagalta da wani abu na kiyamul layl ko abin nan ba amma dare na uku na karshe abinda dai manzo Allah ke nufi a ciki ba al-awqatu bi ayaniha ba a'a yadda matafiyi ke ribatar lokacin da ya fi nishadi dan ya shanye tazara mai tsawo a cikin sa kafin lokacin wahala ya zo ya huta to kai ma mai ibada ka ribaci lokacin nishadinka in gajiya ta kama ka sai ka tsaya dan saboda in bayan ka gaji kuma ka ci gaba da yi to abin da zai faru gobe kuma sai abin ya fitar da garanka saboda wannan gajiyar tajiya to kai ma sai ka ribaci lokuta na me na nishadi shi yasa yana daga cikin sunna idan ka kwanta kai barci sannan ka tashi kai kiyamul layl in kana cikin barci ya fuskare ka kuma sai ka kwanta in kuma barci bai dame ka ba amma tsayuwa ce kaga da ita sai ka ci gaba da sallar azumi duk sunnar annabi ta nuna haka ko kai rabiya tsaye na rabiya zon rabiya tsaye me rabiya zon rabiya tsaye da ruku'i da sujada duk kai su tana abin nan shike nan da ka dago a maimakon ka miƙe sai ka zauna kawai kana son za ka yi dogon karatu kamar za ka karanta izu ɗaya cikin raka'a ɗaya ko rabin izu to sai kai tai har sai ka karanta wato kusan tara cikin goma na wannan karatun abin da ya rage na kashi ɗaya sai ka tashi sai ka ƙara tashi sai ka yi ruku'i da sujada an bayyana ku idan ka sake dagowa sai ka zauna ba za ka tashi ba sai ka sake yin karatun ka zauna kai tai har sai ya rage sauran aya biyar ka yi ruku'i sai ka miƙe sai ka yi ruku'i to wannan ka samu wannan idan za ka yi sallah cikin dare kai kaɗai amma idan za ka yi da jama'a fa ya dangance da limamin kai ke ciki idan liman na tsaye ku yi sallah a tsaye idan liman ya zauna ku yi sallah a zaune ko ba haka ba zama sosai wanda za ka zauna kawai kafin tunda ba sallar akwai bambanci tsakanin sallah gaba ɗaya daga farkon ta ƙarshe a zaune wannan zaman da za ka yi shine tarawih wannan mun yi bayani wannan lokacin da muke sifar salat da nabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan za ka yi zama a addinin kamar yadda idan ka dago daga sujuda kafin ka sake kuma tarawih ba kai kuma yayi sai to kun ji ku sai ka sa dan sifar salat da nabi sallallahu alaihi wasallam jima shari'a a takaice dai wannan shi ne ma'ana idan barci ya kama ka sai ka kwanta ka huta wannan shi ne sunna din amma ba sunna bane kana jin barci kuma kana ta yin sallah din kana yi kana tangadi a tashi ka wannan ba daidai bane sai ka koma gefe guda ka yi barci ko a mota sannan daga baya kuma in ka huta sai ka zo in kuma za ma kana son za ka yi kiyamul layl ai tun farko sai ka kwanta da wuri da waɗansu kallace-kallacen talabijin din sai ka hakura da su labarai ba sa karewa a duniya in ka ji sun su zo roƙar su wuce ka in dai ka biyawa labarai wallahi ba abin da mutum zai kulla a kyale waɗansu gaji waɗansu in gafita ya wani kaji labarai yau mai aka yi sai baka ɗan takaitaccen cikin minti uku yar karamar rediyo ke wanda ba sai ka kashe mata batiri ba sai baka ɗan bayani ɗan takaitaccen cikin minti biyu duk abin da ya kamata in kai ne kana buƙatar sai ka ji gaba ɗaya labaran daga ƙarshen su daga farko har ƙarshe wanda kake so da wanda baka so sai ka ji a cikin duka labaran sai ka ji wani lokacin an kare labaran har yanzu baka ji wani labarin da kake so ba duk sun ya kamata ma lokaci a kai to ba zai yarda ka gaba ɗaya ba ban ce kana labarai da wata amma kuma sai mutum ya tsaya ka ma'ana idan mutum yana son yayi kiyamul layl sai da dinka sai ya kwanta barci da wuri ya zanto tara kai barci duk inda kai barci tara ka sa agogo ya tashe ka karfe 3 ko karfe 3 da rabi ka tashi kai wanka ka ci gaba da sallah za ka ga ka cewa ka amfana sosai da sosai ka amfana sosai da sosai lokaci mafi falala za ka ji ka farka kuma kai karatu a nantse inna nashi a kan laili iya a shaddu wasu an wasu wa makila a kan ubangiji da Allah ya faɗa karatun kai kanka a lokacin kai kake yi ma ka fi jin daɗin sa saboda yanayin dare shuru wala ma sakana fi wannan har ko sami ulani wa fi riwayatin saddidu wa qaribu waghdu وروح وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ وجه رواية من ذا الله تسددوا كنفات ديدي تكم مغنغنون كد أيكم وقاربوا ku kusanci kamala, waghdu kuma ku yi sammako, wa ruhu kuma ku ribaci lokacin yamma, wa shay'un min ad-dulja, haka kuma ku yi amfani da wani bangare na dare, shine sa'atul akhir min al-layl, wal qasd al qasd, tsaka tsaki dai tsaka tsaki dai, ku lizinci tsaka tsaki, ku lizinci tsaka tsaki ta bulgu, in kun yi haka kuwa kai gacci, a sai duk wanda ya kasa kaiwa tsakiya da wuya ya kai gacci, haka duk wanda ya wuce inda ake bukata kuma to shi ma gajiya za ta samu zai kai gaccin ba. An fahimta ku, dan da ya wuce inda ake bukata to kuma sai ya gajiya, dan ya ɗebo da yawa ba zai iya ba sai ya ga ya watsar. To cikin watsar wannan kafin ya dawo ya sake komawa idan aka karɓi ransa a lokacin menene, kaga an karɓi shi cikin wani halin da ba shi ne mafi kamala ba, ko da ya mutu da imani dai. Ai ka mutu a ce kana kiyamul layl, ya fa a ce ka mutu daidai lokacin da kai hutun kiyamul layl na kwana goma ba kai ba, aka dauki ranka shi. Qawluhu ad-din, banza Allah ce walan yushadda ad-din, me yake nufi da ad-din? Ne Allah ce huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'ilu, wato marfu'i ne a bisa ga cewa shi na'ibul fa'il. Yushadda ad-din, ba wanda zai ja inja da addini, ko ba wanda addini zai fuskance shi ga dangadan da abin da ke cikin sa na farin lai da musafai, face sai addinin ya rinjaye mutum. Dole wani abin zaka yi, wani abin ba zaka iya ba. To daga ɗauko mai yawa ka kasa gara ka ɗauki kaɗan wanda zaka ci gaba da yi kuɗi. Waruya mansuban, a wata riwaya an kawo shi mansuban, walan yushadda ad-din. Waruya la yushadda ad-din ahadun, an ruwaito wa la yushadda ad-din ahadun, dan ruwayoyi ne duk dai ma'ana tana komawa ɗaya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa ghalaba, annabi ce har sai addinin ya rinjaye mutum. Ai ghalabahu ad-din wa ajaza zalika al-mushadd an muqawamati ad-din, face sai addinin ya ci galaba kanka ta yadda kai da kai da'in ja da addinin ka kasa fuskantar addinin likasar surki, saboda hanyoyin su suna da yawa. Ma'ana hanyoyi na ayyukan alkhairi suna da yawa, da wuya ka samu mutum ya iya su gaba ɗaya. Tunda ba zai iya su gaba ɗaya ba, sai ya ɗauki gwargwadon abin da shi ne zai iya yi. Wal gadwa, abin da ake nufi da gadwa, sayru awwalin nahar, tafiyar farkon yini. Wal rawha, abin da ake nufi da rawha, akhirun nahar, ƙarshen yini. Wal dulja, abin da ake nufi da dulja, akhirul layl. Wa hadha isti'aratun wa tamthil, wannan kamar aran kalmomi ne waɗanda ba annabi na nufin ma'anarsu kai tsaye ba, yana nufin ribatar waɗannan lokuta saboda ɗan adam yana da nishaɗi cikin su. Wa tamthil, da kuma buga misali wanda zai kusanto maka da nesa. Wa ma'anahu, ma'anarsa dai, ista'inu ala ta'atillahi azza wa jalla bil a'mali fi waqti nashatikum, ku rinka neman taimako wajen biyayya ga Allah dangane da yin aiki a lokacin da kuke da nishaɗi, wannan sai ya taimaka muku wajen ku yi aikin a natsi. Wa faradi qulubikum, da kuma lokacinku da suke zukatanku suke da faraga, bi haisu tastalizuna al-ibadata wala tasamun, sai za ku rinka jin ɗanɗanon ibada da zakin ta ba za ku gajiya ba. Duk wanda zai yi sallah kamar yanzu misali ya tashi ya yi wa ɗansu nafafuli har kafin isha'i, da wanda zai yi da dare bayan sha biyu, da wanda zai karfe ɗaya, da wanda zai karfe uku, sai ka samu waɗancan sun fi shi ribar lokaci, saboda a daidai lokacin zuciya ba ta komai. Amma za a nan mota ta wuce, ho wani wuce da bisa ɗansu sadafu da ku wani ya kaza a ɗauke wuta a kawo a yi waye, sai daga gaba ɗaya ko ɗansu shawagil tuskilu kalbal insan, waɗansu ababai waɗanda su ɗauke hankalinka karatun da kake karanta ma ba ka kokarin halarto ma'anarsa. Amma idan aka ce maka cikin dare din nan ne, sai ka ji kana halarto ma'anarsa, kuma kana jin ɗanɗanan irin ɗanɗanan da ba da harshe ake ji ba, za ka zo ta irin ruhaniya, kai kanka wani imani na sauka cikin zuciyarka, matuƙar mutum ya ribanci wannan lokacin. Allah shi mana gaman kaɗa. Wata bulguna maqsudakum, kuma wannan zai baku dama ku kai maqsudakum zuwa ga manufarku, shi ne gaccin da kuke buƙatar kaiwa. Kama annal musafir al-hadhik, kama yadda matafiyi mai kaifin hankali, yasiru fi hadhihi al-awqat, yakan ribaci waɗannan lokuta uku ya tafi a cikinsu. Wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha, sai ya ɗauki hutu shi da dabbarsa a sauran lokutan da ba wannan ba. Fa yasilu al-maqsuda bi ghairi ta'ab, sai ka ga ya kai gacci ko garin da yake so ya kai ba tare da ya wahala ba, ba tare da dabbar ta wahala. Wallahu a'lam, malai ce Allah shi ne mafi. Wa an Anas radiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama al-masjid fa idha hablun mamdudun bayna as-sariyatayn fa qala ma hadha al-habl قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. wannan hadisi an karbo shi daga Anas bin Malik, Allah shi kare yadda a gare shi. Qala Anas yace dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-masjid, manzo Allah ya shiga masallaci. Fa idha hablum mamdudun baina as-sariyataini, sai ga wata igiya mai ke an daura ta tsakanin gishiki biyu cikin gishikan masallaci. Kai ka ce igiyar shanya ce an daura a masallaci. Fa qala sai manzo Allah ce ma hadha al-hablu, wannan igiyar fa me amfanin ta anan? Qalu sai sahabbai suka ce hadha hablun li Zainab, wannan Zainab kenan tazo ta kulla wannan igiyar. Fa idza fatarat, in ta gaji da daddare lokacin da suke kiyamul layl ta Allah karbihi, sai ta rike igiyar ta tsaya tsaye tana lilo tana sallar dai, ba za a daina sallar ba sai an yi adadin rakawoyin da aka saba. Fa qala sai manzo Allah sai manzo Allah ce la, yace a a ban yadda da wannan ba. Hulluhu, ku cire igiyar ku kwanta ta. Liyusalli ahadukum nishatahu, kowanne ɗayan ku yi sallah a lokacin karsashin sa da nishadinsa. Fa idza fatara, in ya gaji falyaqud, ya zauna ya sallah sa a zaune, me kuma yana tsaye kuma yana lilo da igiya bayan gashi ya gaji. An bai da ku kaga anan gurin abinda wannan mata ta yi Zainab, akwai ketare igiya ka a ciki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taka mata burki, ya dawo da ita dai tsakatsakiyar nan da ake bukata. Wannan dama shi ne abinda addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban da shi da sauran addinai, tsayawa a tsakiya. Yace kowanne ya salla daidai lokacin da yake da karsashi. Fa idza fatara, in ya gaji falyaqud, ya salla ya zaune. To karshe dai ba sai ya ƙara bayani ba, amma in ya gaji a zaunen fa shikenan, ya hakure kwanta ya barci, in an jima ya tashi ci gaba. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi. Da wannan hadisi waɗansu malamai ke kafa hujjar cewa ashe idan mace ta ga dama ya halatta ta tashi da dare ta je masallaci ta kiyamul layl. Don gashi nan da ya masallaci manzon Allah ya shiga, sai ya ga igiya sai ya ce ta wace ce, ta ga cewa ta Zainab ce. Wato kenan idan ta yi sallah a masallaci, wannan na cikin abin da yake jari. Wan Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستكبر فيسب نفسه. متفق عليه. أن كربوا حديث رجاي شاء الله شكال إن أجريت شيء من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا نعس أحدكم وهو يصلي إذا تيمكو يفارق يدي الهالين أشكن صلى falliyar to ya zauna ya fasa sallar ya koma ya zauna hatta ya zaba anhu nawm, har sai barci ya rabu da shi. Fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'im, domin ɗayanku yayin da ya kasance ya ci gaba da sallah alhalin yana gingidi, la yadri la allahu yadhhabu yastaghfir, bai sani ba mai yiwa zai je yana nufin yayi istighfari, bai ya subu nafsahu sai ya zagi kansa ba tare da ya sani barci da ya kama mutum, ba abin da mutum ba zai ba suka zaka wani sabbatu ba tare da Allah ya kalli ko mutum ya zuku nafsahu ya zaki kansa, ma'ana ya yi wa kansa mummunar addu'a ke kana nufin roƙon gafara sai mutum ya roƙi azaba, sabatin al'amari Allah lalace kana nufin wata kalma da ke nuna ladabi ga ubangiji, sai ka je ka amfani da kalma da ke nuna ladabi gare shi. To da haka idan barci ya kama ka, sai ka kwanta kai barcin ka har sai in barci ya tafi, ko kuma ka zauna a zaune kana ta yi gingidin har kai da gingidin ka more iyakacin yi, to sannan sai ka tafi ka je ka sake rawa, kuma ka zo ka sake ka zo ka ci gaba da shi. An gane ku. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito. Wa Abi Abdullah Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qal kuntu usalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam as-salawati fa kana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Qawluhu qasdan ay bayna at-tul wa al-qisr. An karbo hadisi daga Abu Abdullah shine Jabir ibn Samura, Allah shi kare da garinsa shi da mahaifinsa. Kale yace kuntu usalli ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na kasance ina sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam as-salawat, salloli daban-daban, wato ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba kuma nau'in sallah ɗaya ne da shi ba, nayi azab da shi, nayi tuma'a, nayi kaza, nayi kaza, shine as-salawat. Wato kaga nan wata falala da yake ya rabo ta da ita kenan. Yayi kala-kalan salloli tare da Annabi so lokuta da dama. Yace fa kan salatuhu qasdan. Sallar Annabi ta kasance tsaka-tsakiya ce. Wa khutbatuhu qasdan. Haka hudubarsa kuma ta kasance tsaka-tsakiya ce. Ma'ana baya yin doguwar sallah, haka kuma baya yin irgajiyar sallah dandana an gama kamar ana sauri za a abu. Sannan baya yin doguwar huduba da yawa, sannan ko baya yin ta'ir kit, kowace yana yin ta tsaka-tsakiya, shine qasdan. Shine fassara ya ce kauluhu qasdan ay bayna tuli wal qasr. Abinda bai tsawo ba, sannan ko bai gazarta da yawa ba. An fahimta ku. Na taɓa yin sallar juma'a a wani gari. Limamin da ya tashi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya gama ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sai kawai ya zauna an gama hudubar ta farko, an gama hudubar ta farko da ya tashi ta biyu atiyu allaha wa rasulahu la'allakum turhamun kaza kaza allahumma yuzil islam wa rasulahu ko daga ta cikin minti biyar an gama ko. Da na tambaya ta aka ce wai hudu ba ce ake irin ta manzo Allah tsaka-tsakiya ake da ya ake ta manzo Allah ta yi kukuri a nan mu tsaka-tsakiya ta manzo Allah ya tsaka-tsakiya aka ce ba ce ya zuntuwa ya rika jirar hudu ba ba kar ta yi tsawo da yawa amma kuma kuma kar ta yi gazarta dan idan kai wannan kutubatul haja yanzu ma mudi ne wannan ka kawo na annabi ba ka shiga cikin hudubar ba mu mudin kai sai kawai ka zauna ka kare hudu ba sannan ka tashi da biyu ma'ana wannan abinda ake nufi da tsaka-tsakiya. To dole sai mun koma cikin hadisi sai mu ga fashin bakinsa daidai, mu ga wace irin dadewa annabi ke yin a sallah din ko kuma wace irin rashin dadewa yake. Dan kar mu fassara annabi na gajeren sallah, limami ya zo fatiha inna adina fatiha qul huwallahu kullum haka yana nufin gajeren sallah haka annabi ke. Kaga duk da cewa an ce annabi na tsaka-tsakiyar sallah, amma zai zo cikin sallah subhi ya karanta qul qur'anul majid. Wannan ya tabbata cikin sunna. Har Ummu Hisham al-Ansariya take cewa ban hada ci suratul Qaf ba sai a cikin sallar asubahi saboda yadda annabi ke yawan karanta ta. Kaga saka zikir ke. Kuma sallallahu alaihi wasallam ya zo sallar asubahi kuma a ranar Juma'a raka'ar farko ya karanta alif lam mim as-sajda suratul sajda. Raka'a ta biyu hal ata alal insani tuka zuwa karshen. Kaga saka zikir ke. Kuma karatun annabi yana nemo tarassulan a hankali hankali aya aya. Haka yake sallallahu alaihi wasallam. Ya zo sallar magriba ya karanta suratul araf. Suratul araf. Saka tsakiya. Suratul araf wajen izu bida da wani motsi. Kaga abin bai tsaita da wawa kenan saka tsakiya kenan. Ma'ana dan kar da ya mu fahimci wannan saka tsakiya din mu je bi ce mu dan su. Idan a ce lokaci ya fure ko mutane sun wahala ko an yi dogon darasi sai ka tashi inna adina qul huwallahu alam tar kaifa araita wani lokaci wannan babu laifi saboda waccan gajiyar wani yana jin yunwa wani yana da alkawali wani na gudu je ga network news sai ka gama in kai dogowar ma ba zai ka yi aiki sai ka gajiyar sallah shike da sai a tafi a cikin nasuwa to amma ya akwai yalwar lokaci sai ka dan ja a ji dadin sallar ma kansa shi sallar tana dadi idan dan yi so ko haka dare yayi yawa kuma ya kasance an yi karatu din kuma a nutsushi ma ba da gaggawa ba ko musamman in aka karanta maka wani wurin da ba kullun shi ka saba ji ba amma in wurin kullun shi ka saba ji sai ya fita daga ibada ya koma mai al'ada an saba kamar ya zama irin koma da tsawuwa yadda ake salloli a kasar mu magriba a karanta inna anzalallahu raka'a farko raka'a ta biyu qul huwallahu isha'i raka'a farko fatiha da wadduhi wallahi za ta je raka'a ta biyu alam lajra laka sadra idan an zo sallar asubahi wa sabai wa talik da kuma wa shamsi wa duha haka haka aka saba duk wanda ya tashi yana yaro haka aka saba duk masallaci ana yi to wannan abin da zai faru shine sai abin ya fita daga dandanan ibada ya koma ya zama kamar wani abu al'ada al'ada an saba yau da gobe da hudu bar juma'a da salloli da mai duk haka muka saba yau da gobe hudu ba idi dai tun shekara 40 ko 50 ita yake rede kowa da an zo da jahili da malami kowa ya san ina ne karshen hudu ba da an fara inda mu mun ya tarabba mu mujrima bayan da kowa sai fara cin fada da duma ko yau da kin gani kwayin da wuce na bala ya wuce kowa ya riga ya saba to amma idan aka ce ana canjawa sai kaga akwai dandano na ibada na shiga cikin zuciyar mu kuma a je da ji abin da bai ji ba. Allah malaka mun kaka وعن أبي جهيبة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم قال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري wannan hadisi an karbo shi ne daga Abi Juhaifa shine Wahab ibn Abdullah radiyallahu anhu qala shi Wahab yace akha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manzon Allah sallam ya kulla yan uwantaka baina Salman wa Abi ad-Darda tsakanin Salman da Abu ad-Darda manzon Allah ya kulla yan uwantaka tsakanin su da juna wannan manzon Allah ya dauki wannan salo ne lokacin sahabbai suna yan kadan musulmai ba su da yawa to sai ya kasance al'ada cikin larabawa akwai wani abu na al'ada da suka saba tunda rayuwar su rayuwa ce wanda akwai zaman dardar da yawan yaƙe-yaƙe da juna to mutum shi kadai ba zai kai labari ba dole sai ya kulla yan huwantaka da waɗansu idan ka zo gari kana bako sai ka duba ka ga wani family suka fi karfi a garin a cikin su akwai yan farauta da yawa da yan tauri sai ka daga cikin kaza wannan uwan su kayan rijista saboda idan ka jawo faɗa su tare ma yan wani abu ya kama na diya a tare kuɗi duk abu ya in kai ka zo Kano kai ma wani abu ya shafi ɗayan su kuma da kai za a yi to Larabawa sun saba da wannan to sai dai a uslubi irin nasu na jahiliya lokacin da musulunci ya zo farkon musulunci musulmai ba su da yawa sai manzon Allah ya rinka bin wannan salan ne hada wane da wane dan su dan mutai dan samu karfi kare da shi bare ne sai ce na hada ka yan wantaka da wane ma'ana zaka taimaka masa shi ma zai taimaka maka zai goyi bayan ka kai ma zaka goyi bayan sa to sananne ne kuwa duk abinda sahabi zai taimaka sahabi dan uwansa kai abin da tabbatar da adalci ba da zalunci tunda a lokacin su yan kadan ne suna son su yi aiki da shari'ar Allah a ban kasa har na ko ba sa so ai sun ce ba za a yi ba su kuma Allah ya wajabta musu yin aiki da ita kaga lalle akwai wani akwai bukatar a samu dunkulewa tsakanin su da juna to shine sai manzon Allah ya ribaci irin wannan ya rinka kulla dangantaka tsakanin su yayin da za su je hijiran farko zuwa Habasha an yi irin wannan amma abin ya fi fitowa fili a hijira da aka yi zuwa Madina ya rinka kulla dangantaka tsakanin mutumin Makka daya da mutumin Madina daya to wannan dangantaka da aka kulla tsakanin mutum da wani sai ka rinka jin a lalle yana da wani girman haƙi a kanka tunda abin a yadda ya faru ma a farkon musulunci har gadon juna suka rinka ji har suka rinka ci har sai lokacin da aya ta so ka ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah wadanda suke dangantakar su jini sun suka fi cancanta su ci gadon yan uwansu ba wadanda kawai aka kulla dangantaka ta taimake kiniya ba irin wadda manzon Allah ya kulla an gane ku to shikenan sai shi Salman ya kawo ziyara wurin Abu Darda fazara Salmanu Abu Darda Salman ya kawo ziyara ga Abu Darda fara'a ummat Darda mutabazzilatan sai ya ga matar mata Abu Darda ita ce ummu Darda mutabazzilatan tana cikin kaya na hidimar gida shi ne mutabazzila siyabul bazli kenan waɗannan su ne tufafi da ake sawa ko dan shara ko dan wanke-wanke ko dan ya ce ya nan gizo gizo ba dai kayan ado ba ya ganta cikin wannan hali fa kada mashi a miki ya na ganki haka cikin irin wannan shiga qalat sai tace akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya dan uwanka da kazo ziyarar sa Abu Darda mijina ba ya da wata bukata a duniya to wa zan yi wa ado shi yana zargin ta ne a fakaice, mashi aliki yaya haka cikin datti kamar marar miji, ita kuma sai ta kafa hujja, mijin ba ruwan shi da ita zo hudu ake yi ana kiyamun laifi kuma da ado a ciki laysa lahu hajatun fid dunya, suka ce abinda take nufi da duniya tana nufin laysa lahu hajatun fid nisa, kamar su mata su ne maduniyar gaba daya. Da akwai ruwayar da suke cewa laysa lahu hajatun fid nisa, an gane ko kofi nisa a duniya. Fajaa Abu Darda, ana cikin wannan zance sai Abu Darda ya zo. Fasana lahu ta'aman, sai yawa wannan bako na Salman abinci. Faqala lahu, sai Salman ya ce da shi kul, sai faqala lahu, sai shi Abu Darda bayan ya gama abinci kawo bakonsa ya ce da shi kul fa inni sa'ici, nikan azumi nake. Kaga ai ya kare ka'idar Laraba, su Laraba tun lokacin jahiliya idan aka zo zaka ci ne sannan ka ce bismillah a fara ci. Dan bako ya samu amincin cewa lalle abincin amintaccen abinci, amma ka ce ci ni bazan ci ba, kaga kuma ba za ka sake maka na bako. Yace kul fa inni sa'im talama ana bi akilin hatta ta'kul, yace ni bazan ci ba har sai ka ci. Fa akala, to anan gure dai Abdul Zai ya daure da ya karya azumin ya ci abincin. Falamma kana lalle sai dare zahaba Abu Darda ya kuma Abu Darda ya tashi zai kiyamul layl, zama ya zo wurin babansa su kwana mata tana ta ita kadai baiwar Allah, ya tashi zai salla. Qala, sai Sulaiman yace nam, kwanta kai bacci bayan zuwa bana mu sai kwanta ya barci. Thumma zahaba ya kuma sannan ya sake yunkulawa zai tashi. Qala nam, yace kwanta bayan zuwa i bacci. Falamma kana min akhiril layl, yayin da aka zo karshen dare, dai musu ukun dare ta shigo ta karshe din nan. Qala Sulaiman, Sulaiman sai ce kumil ana, yanzu tashi. Ya tashi ya je alwala, fa sallaya suka zo su biyu suka yi sallah tare da su. Fa qala Sulaiman, bayan an kammala sallah irin zaman nan kafin a tashi kuma a tafi sallar asubani. Fa qala Sulaiman, sai Sulaiman ya rubuta wannan lokacin tunda bayan mutum ya gama ibada in kana so kai masa wa'azi ya ji, to kaga kila ibadan nan ta sa ya dan karewo, ya gama kiyamul layl ko ya kai azumi haka ko ya gama wani karatun Qur'ani a masallaci, sai ka dan shigar masa da tallar wani aikin na musulunci kuma kila a lokacin nan wannan ibadar ta dan kasa shi, kaga sai ribi ta wannan lokacin. Fa qala musulman zamanin ce shi inna li rabbika alayka haqqan, yace ubangijin ka yana da haƙƙi akan ka. Wa li nafsika alayka haqqan, kanka yana da haƙƙi akan ka. Wa li ahlika alayka haqqan, iyalinka suna da haƙƙi akan ka. Fa a'ti kulli dhi haqqin haqqan, ka biyo dukkan wani ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa. Fa ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda sai rike wannan wa'azi sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa zakara zalika lahu, ya bayyana masa duk abin da ya gudana tsakaninsa da bakonsa Sulaiman. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqa Sulaiman, Sulaiman yayi gaskiya. Sadaqa Sulaiman, wato Sulaiman yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa maka. Lalle abin da ya faɗa maka din nan gaskiya ne. Kaga nan wurin abinda Abu Darda yayi wuce gona da iri, shi ko Sulaiman ya dawo da shi ina saka ta ce kaga bai ce kar kai kiyamul layl ba gaba da. Me ne kiyamul layl yau idan kai gobe ka fara? Bai wannan ba. Da ya tashi zai ce kwanta ba yanzu ba, da ya tashi zai ce kwanta ba yanzu ba, sai da aka je lokacin da yake ganin yanzu dai kan ya samu rabo mai tsoka da bacci. To yanzu ko an tashi an yi babu laifi sannan ya abin nan. To da karshe kuma sannan kuma sai ya masa wa'azin da ya shafi har matarsa, wali ahlika alayka haqqan, ya masa gargadi game da iyalinsa. To kaga kenan wannan abin da yake nunawa a fakaice, wato tsakatsakiya shi ne dacewa da sunna, tun daga cikin Sulaiman ya faɗi wannan manzo Allah ce sadaqa Sulaiman. Sannan kuma malamai suka ce wannan na nuna halaccin dan uwanka musulmi, idan ya shiga gidanka matukar matarka tana cikin shigar da take ba za a yi sha'awarta ba, shigar da take ba za a yi sha'awarta ba, kuma ita ce shigar da ba za ta bayyanar da adanta ba, ba ta bayyanar da gashin kanta ba, ba ta bayyanar da tsuntsiyar hannunta ko kolinta ba, ba ta yi kaza ba ta yi kaza ba, ta sanya kaya, imma dai waɗanda suke nan hijabi, waɗanda suke irin bai ruwa fallasa, imma irin wannan wanda halin da wannan matar take ciki ma mutabazzila haka ya ganta ma cikin datti, wanda ma ba za a yi sha'awarta ba. Kaga ya shiga gidansa ba tare da ya tsaya a waje ba, wani ke nuna wannan ke. Amma mutum ya kaiwa abokinsa ziyara baya nan a buɗe maka falo ka zo ka zauna, a kawo maka zoko rodo ka sha ka zauna ka kalli talabijin, wannan duk al'adu ne Turawa kawai muka ɗauka. Kuma irin wannan barna mai yawa na faruwa, musamman abokinka ba nan ka je ka zauna da matarsa kuna hira kuna kallon talabijin, kai kuma ka zo ai ba komai abokina ne, ya kwace maka maka. Kwana biyu in bai zo wasu kaji suna tambayar sosai, ina wannan ne kwana biyu? Me yasa ke tambayar wannan? Na roki da shi, da ke tambayar shi. To ya kamata mu kiyaye, don abinda addini ya koya mana sai mu yi shi, kar mu wuce gona da iri cikin al'amuran da ba sa cikin harkar addini. Sannan kuma wato wannan na nuna ashe sananne ne a wurin matan magabata, mace in tana gidan mijinta me take ado, tunda kaga wato Salman da yazo ya ga ta cikin wannan halin sai ce me ya faru, lalle akwai wani abu, in ba haka ba ya kamata ta zama ta cikin wani halin da ba wannan ba. To amma ita kuma sai ta bada hanzarinta cewa tana yin adon ne dan miji, shi kuma yanzu mijin ban ruwan shi, za ka me yana zo? Ashe wannan ya nuna matan magabata abinda suke kenan, suna yin kwalliya ne domin mazajen, ba yanzu ba yadda matan mu suke yin kwalliya domin zuwa gidan yini ko kwalliya domin zuwa asibiti. Sai ga mace a gida ba ta kwalliya, amma kuma za ka asibiti kuma kwalliya, me yana asibiti da kwalliya kuma? Ina asibiti na shafa hota a fuska ko a shafa jambaki? Sai amma ta shafa hota, ta shafa jambaki, tana tafiya tana cin cingam, tana gasane, tana zazzare gizo. Duk wannan a waje kenan, amma a gida kuma ba za ta yi wa miji ado. Duk wannan bai dace ba, ya kamata a gida mace ta yi wa mijinta ado don ta ɗauke masa ado. Eh haka ne, gaskiya akwai mazan da ba sa ado haka. Kuma wannan shi ma laifi ne, na akwai wanda kullum ka same shi a gida za ka same shi daga shi sai babban riga ba jamfa, kuma an kwanto su daga baki kura ko a gidan iyalin sai kansa ko kun baya yi har sai ya bar shi a cikin ruwa a gida ki gajeren wando zo ta babban riga ba jamfa. Ita ma mace ce tana da sai awar mazaje, ai wata rana aka wanda aka tashi kai ado tana tsammanin ina za ka miko mun tare ne, mi mun kaza ne, yi mun kaza ne, mun kalle su na yi kyau, eh ka yi kyau, ina za ka Allah saboda ke kawai ne. To sai ga dole canjin yanayi ita ma ta sarbe. Haka sahabbai take suna yin ado domin matan su, kuma da Abdullah dan Umar ne ko Abdullah dan Abbas ya dawo daga tafiya zai shiga ta gida, yake shiga gida sai ta je gyara jikin sa, ya wanka, ya dan gyara, ya wanke da tun dake jikin sa, ya gyara gashin kansa, aka ce me zaka shiga gida sannan zaka yi ado, wanda an saba yanzu a fito ki, sai ce ina so in yi mata ado ta gani irin yadda take so ita ma ta yi mai. Kuma wannan shi ne hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda matan an riga an saba musu da haka, idan manzon Allah ya dawo daga tafiya ka kowa sun zai dawo, amma baya shiga gida kai tsaye sai ta kuma sallaci, sai sallar raka a sai ya zauna, irin makwabta da suke kusa wannan ya zo a gaisa lafiya kalau an dawo lafiya, hikimar matan su ji labarin ya zo kafin ya shiga gida an kimsa dan kare musu mufaja'a irin zo ka je ka shiga ganta cikin wani halin da bai dace ba. Shi yasa yana daga cikin hikima, in dai ba yanzu ba da aka samu irin yanayin da ka iya bugo waya ka ce ga kanan kana sa ran karfe kaza ka iso kowa ya maka abinci rana ko dare, to wannan fa sai dai ya shasha ce, amma dai in mai hankali ce ta san za ka zo, ai dole za ta kimsa, amma dai awa igiya ce haka za ka zo ka same ta yadda kai waya haka take ko ba wani abinci za ta dangara sauwa. To amma in mai hankali ce za ta tashi ta kimsa, wato za ta turare ta yi ado ta yi wanka ta turaren wuta abincin ba a yi ma kala biyu ko menene ko menene haka da sauransu. Ga gwamnati tana da hikima irin wanda ba a kwace musu miji kenan, amma irin wanda ba ta da hikima har ko zaka zo ka same ta ma sai ka tashi ta daga bacci, ga gwamnati da an kwace mata miji ma ya tsaya. Allah ya tsare ku, sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure, kuma Allah shi yafe mana. Assalamu alaikum. Allah ya wadata. Shin idan mutum ya tashi kiyamul layl wani lokaci yakan yi raka'a goma sha ɗaya, wani lokaci kuma in bai samu yalwataccen lokaci ba yakan yi adadin da bai kai haka ba, to wannan ya zama kamar ya rage kenan daga abin da ya saba yi? In ya kasance mutum cikin wannan halin da aka ambata bai rage ba, domin Annabi bai lazunci hali ɗaya ba cikin kiyamul layli ta dare, mafi tsawon abin da yake raka'a sha ɗaya, wani lokaci yakan yi tara, wani lokaci yakan yi bakwai, wani lokaci yakan yi biyar sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci yakan yi uku, a kuma lokacin da ya wuturi da raka a ɗaya sallallahu alaihi wasallam. To idan mutum ya kasance yana yin wannan yau ya wancan gobe ci bai wata rana ya wannan, wannan duk ibada ce guda ɗaya, amma ta zo Annabi ya yi ta a salo daban-daban, kai ma sai ka yi ta a wannan salo daban-daban ɗin, wannan babu laifi. Akai an fahimta ko? Wannan ke cewa shin mutum na iya bin jami'i a cikin masallacin da ke cikin gidansu? Idan ta zo masallacin da ya tafi jami'i ko kuma masallacin a ciki ba ta samu riba saboda maza sun cike, amma za ta iya yin sifada a dab da ba wato baya da sahun maza, wannan babu laifi. Amma ta tsaya daga cikin ɗakin da suna bin jami'i a hali ana sallah a masallacin, to wannan sallar ba ta yi ba kamar yadda muka sha ba da fatawa. Wato shi lafazin jami'i, idan an ce salatul jama'a, shi lafazin jami'i din baya gaskatuwa sai abu guda biyu sun samu, shi ne ijtima'u zamani wal makan, bi ma'ana an yajma'a bainaka wa baina man tusalli khalfahu zamanun wa makanun. Ya zanto zamani ya haɗa ka, wuri ya haɗa ka tsakanin kai da wanda kake sallah bayan sa. Yanzu misali, idan ka zo kai sallar magariba a nan masallaci, ka fita, bayan ka da wani sumuntuna wani ya zo ya yi ya fita, za a ce kun yi jami'i? Amma wuri ya haɗa ku, wurin da kuka yi sallar daddare ne, sai dai shin zamani ya haɗa? Zamani bai haɗa ba. Haka kuma idan zamani ya haɗa ku, wuri bai haɗa ba, ba za a ce kun yi jami'i ba. Kamar yaya? Kamar misali, sallar isha'i ce yanzu kake yi a nan masallaci, wani nabinka daga cikin gida yana amfani da amsa kowa da ke kai masa, sai kuka yi sallah yana binka, kaga zamani ya haɗa ku, amma shin wuri ya haɗa ku? Wuri bai haɗa ku, don kai kana masallaci shi kuma yana wani wuri daban ba masallaci. To da haka wannan ba a kiransa jam'i kenan. Ba a cewa ka halarci sallar jam'i sai ya zanto wuri da zamani ya haɗa ku tsakaninka da kan wanda kai sallah bayansa. Ina ba ku wannan don ya zanto ka'ida ku gane sosai da sosai, don wannan zai taimaka wa mutum ya gane. Wannan sai ya sa ka gane ashe da dama daga cikin mutanen da suke bin jami'i za ka samu jami'in su gajiwa. Kamar misali, idan mace ta bi daga cikin ɗakin ta tana bin masallaci don suna makwataka da masallaci. Kamar misali, idan mutum ya bi masallaci daga kofar gidansa ko daga kofar shagonsa, ba sahun mutane ne ya kai wajen ba, a shi ne sifika tana kaiwa sai mutum da ya zanto masallacin faɗa yake. Irin yadda ake haka za ka yi ta ganin masallaci da mutane. Wani ma daga cikin shagon sa, wani daga nan farka so sai ke bin masallaci tunda su fika tana kawo masa. Da ka'ida wata nan duk ba su da sallah. Ina ba da kun fahimta da kyau. Saura da mai waɗanda suka yi ada kafin su sani, to wannan ba a ce wa sai sun maimaita sallar su. Ana fatan Ubangiji da Allah ya yafe musu saboda rashin sani. Amma duk wanda bayan ya je ya ci gaba da yi to tabbas ba ya da sallah. Ko shakka babu cewa ba ya da sallah. Dai shi ba sallah shi kaɗai ba, ba kuma jami'i yayi ba. Ba jami'i yayi ba tunda zamani bai haɗa su ba. A'a, ko ka ce wuri ya haɗa, zamani ya haɗa su amma wuri bai haɗa su ba. Da haka ba jami'i yayi ba, shi ko ba shi kaɗai ba. Da haka sallar su ta zama wata manzila bai da manzila ce ne kenan. Ya kamata a kiyaye wannan ƙorewa. Kamar ya fara da shi. Wannan duk yana daga cikin laifi. Idan aka ce ga wuri cikin kwaliyar masallaci bai cika ba, wani kawai ya tsaya daga waje ya shimfiɗa, bayan ga wannan wurin ya gani, ka'idar shi ma ba ya da sallah. Sai ya je ya cike wannan wurin. Kun fahimta da kyau? Kaddara kana cikin masallaci, sabon gaba gashi nan da sauran wuri bai cika ba, sai ka faro sahu na biyu kai kaɗai ka tsaya, har aka ƙare sallah ba wanda ya zo ya haɗu da kai, baka da sallah. Sai ka cike wannan wurin na gaba. A cikin mustaqbal awwal fal awwal, haka manzo Allah ce, ku cika sahun farko sannan mai biyu sannan mai biyu. To amma yawanci mutane sai ga sun zo masallaci amma sun buge da bin inuwa, akwai su je su samu sahu a ranar ne sai tsaya gindin bishi a can nesa, tunda sahu bai cika ba a gaban su ga wurare nan gudu. Ya kamata mu kiyaye. Wannan da yin fili cewa idan ka samu sahu ya cika a gaba kai kuma ka kira baya ka jawo wani ku haɗu, wannan hadisin da yin ne ba ya da asali. Wannan kuma yake cewa mai hukuncin yawan zargi. Shi zargi iri biyu ne, in ma zargin da akwai alamu da suka ja kai zargin, wannan kaga shi wanda ya aikata waɗannan alamomin da ke jawo zargi shi ne ya jawo. In ma zargi wanda yake ba zuci,
babu wata alama
sauransu. Mutumin da yake zama da ƴan barasa suna shan giya shi kuma yana zama tare da su a daidai lokacin da suke shan giya. Kaga idan aka yi masa zargin yana shan giya ba shi ya saya ba? Shi ya saya. Haka duk mutumin da ya zauna wajen ƴan caca ana caca shi yana kallo, aka yi masa zargin yana caca shi ya ba da kofar a yi zargin. Mai irin wannan zargin cewa wane ina zargin su da caca, wane ina zargin su da shan giya, ko wane na gan shi da matar banza ba ta nan ya yi zina ba amma ina zargin cewa kila na yin zina saboda na gan shi da matar banza ko ina yawan ganin shi gidan matan da suke na banza marasa aure. To kaga duk wannan zargin mutum shi ya jawo wa kansa. Mai wannan zargin bai yi zargi na sako ba, an gane ku? Sai dai ya bayyana alamar da ya ce ya ga wani yana zina, in ba shi duk guda wani ya ba za ka iya ba. Amma dai zargin wannan ba ka yi sako cikin irin wannan zargin ba. Wannan zargi na farko kenan. Zargi na biyu shi ne wanda za ka yi shi ba bisa asalin tushe ba, har kawai mutum ya jan gwada wanda ga yana daga birkin da ke wani cikin gaba ce ta sabon gari da ya ce a hau ba za a je birkin daga fage ba za a iya nita sabon gari ba 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 sai ka ce wani tunda ya biyo ta can wurin wai ga abin da shi ka ganin wurin baka da wata alama na gaskiya baka da wani dalili. To irin wannan zargin shi ne wanda mai shi ke samun sako, da haka ya kamata mutum ya kiyaye. Kar ka yi zargi sai in kana da ƙwararan alamomi. To kuma in ka samu alamomin ƙwarara kar ka bayar da hukuncin ya zama tabbatacce sai in kana da tabbas. Abin da ke mafi kyau a irin wannan yanayi sai ka samu dan uwanka kai da shi a daidai lokacin da zai iya jinka sai ka ce masa gaskiya wani ko abubuwa da na gaba su dace ba lokaci kaza na gan kauri kaza ko mutane suna kuma ka iya ma mutane suna ganin kauri kaza. In ka ce mutane dai ba mutum ba ne ba kuma kila ka san mutane sa iya yin zari a duk wannan dabara ce ta magana cikin mutanen nan kana nufin kai saboda idan ka fito ka ce masa kai kararin kila ku yi rigima ko kuma ya yi gatsarsa da girman kai ya ki karfa. Mutane suna ganin kamar ana ganin kauri kaza bai dace ba kuma a iya yin zargi kila ya jawo wa mutum ce ce ku ce da haka ne sai kike ganin bai dace ba wajen wannan kaza kaza kaza. Yanzu haka ne ko ya tabbata kana yin kaza? A wallahi ba na yi kawai dai wani dai aboki na ne kuma ka san an saba an yi makaranta tare an yi wane ne ka sa ba kuma da irin wannan karar da banza an yi makaranta tare za ku ji gajen nama tare kuma ta 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 kuma to amma wace a yi ta kara tun da dai abokanai ne an taso tare classmate ne an yi secondary tare an yi jami'a tare an je ina ne tare sai ka yi ta kara wannan ba ta da wai zara aitin da zai kudu na fi ayat na fa'aru da an hon ka yi kudu fi hadisi zai su in ka ga mutane suna kusa kai cikin sabon ubangiji ka wadda kai kyale su karka zauna tare da su har sai sun bar wannan sun koma ayyukan da'a. Amma me yana ka je ka zauna wurin yan karta ai magana ai bana karta amma kallo kake ina amfanin kallo din ko wajen yan da lokaci kan lokaci ko wajen masu shan giya ka ce ai kowa da abokina ne kawai dai ina zauna a wajen ne da wurin hiranmu ne an riga an saba wannan duk bai dace musulmi ya samu kansa cikin wannan halin ba. Kai musulmi ba kai kake sarrafa kanka yadda kake so ba, ayoyin alqur'ani da hadisi ne suke sarrafa ka yadda suke so ba kai da zaka sarrafa kanka yadda kake so ba. Inda muke kuskure bai ma kanmu yanci sama da kima yanci. Koma duk wanda yake cewa yanci yancin kaza yancin tunani yancin magana yancin faɗin abin da rai ke so a musulunci duk babu wanda kai sunanka bawa manzon Allah ya fi ka sunansa wa bawa. Subhanallazi asra bi abdi alhamdulillahi allazi anzala ala abdi alkitaba wa lam yajalli wa kai ba zaka zama bawa ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda kai kuma turidu an tanfalit so kake ka fita daga kowane irin kai ka dace yancin tunani ma'ana duk abin da kaga dama kai tunani ko da kafirci yancin faɗin albarkacin bai ma'ana duk abin da kaga ma ka faɗa ko da shirka ne ko da ridda ne yancin addini ma'ana kai kowane irin addini ko da kafirci yancin kaza ai kalmar yanci din nan ba karmi sharri ba take jawo wanda ba karmi sharri take jawo kuma ai ta iska damunta ai ta faɗin ta inda bai dace ba. musamman kuma babu mutane da suke an raina musu hankali irin mutane na kasashe masu tasowa, yan Afirka da yan Asiya, wanda mu komai babu da namu sai mun zama babgawat, wato a kukuturu kasan duk surutun abu baya da nashi fada ake maimaita, amma shi baya iya kirkiro sabon zance. Abinda ubangidansa ya koya masa shi ne yake da basirar ya maimaita, amma baya da basirar sabon zance. To galibi haka muke, mu babu da basirar wai wani abu namu na kanmu da abin da turawan yammacin duniya suka faɗa mu ma sai mu zo mu maimaita. Yancin ɗan adam, kare yancin ɗan adam, kaji mutum ya fito a talabijin ma yana rediyo yana kare yancin ɗan adam, ai cewa za a yi shari'a to ya za a yi da arna, to mu ya muke lokacin da ake arzancin su yan adam ne za a kare musu mutunci suna su 30 cikin 100 mu 70 ko mu ba za a kare namu ba, to ina da awar yancin dan adam din kina ce a kai fa dan adam ku ce ba hushi ko musulmi ko kirista dan adam ku ce, to dan bai shi dan adam da kuka zaɓo ni za ku kare a ji ai yanzu in aka ce za a yi shari'ar mutunci arna ba za su yi ba za su yi rigima, a mu kuma aka yi arnanci ba mu yi rigima ba, kaga ai duk wannan wani zance ne wanda waɗansu mutane da ba su fahimci addini ba suke yin sa. In kanka ka san addini ka san mutunci ba za ka yi irin wannan magana ba. Sai ai yancin ɗan adam kar a toye musu haƙƙinsu, kar a yi musu kaza, kar a yi musu kaza. Kuma irin wannan bayanin zai je jawabi. Zai je jawabi wajen Allah Ta'ala. Amma kalma ce mai hadarin gaske. Mai hukuncin yawan zato da zato da zargi din kusan duk ma'anar su sa iya zama daya, don shi galibi zargi din yana sakamo yana haihuwa ne daga zato. Bayanin da muka yi a can shi zaka gina akan nan gurin. Wannan ce alayhi sallahu bi ahkamil hakimi, wai an ce ana faɗin bala wa nan alazar ka min shahidin, to a sirrance ne ko a bayyane? Farko ce ba za ka faɗa ba ko a sirrance ko a bayyane, don hadisin sa dhaifi ne. Ake faɗin bala waɗanda zarga zarga suna faɗin a alisallah biya kan zakin ƙarshen suratu tin wanda zai wannan zai yi, amma akwai na ƙarshen suratu tiyama la uqsimu bi yawmil qiyama da kanka alisa zalika bi qadarna ala an yuhyil mawta, wannan akwai subhanaka fa bala, wannan ya tabbata cikin hadisi ana faɗar sa, amma wancan bala wa nahna ala zalika min shahidin bai tabbata ba.
Mala da shaddu
wannan ne sabbi ko
sabbi sa da kala subhanahu wa ta'ala da mariki,
eh to wannan ya tabbata cikin hadisi Bukhari ya halatta mutum ya shiga da abokinsa cikin gidansa, ai ina da kila ka rubuto ne tun kafin mu karanta hadisin Abu Darda da Salman ko kasance matar tana cikin shiga ta kamala, kuma yana daga cikin gidanka, karka zanto kowane mutum zai iya zuwa ya shiga duk inda ya ga dama cikin gidanka, ya kamata kowa yana da iyakacin layi da dagan layi da zai tsaya daga nan wurin ne iyakacin huruminsa saboda rayuwa ta yau da gobe ko ba haka ba. Sannan idan mutum kuma zai shiga wurin ka da falon corona kai da iyalin da ko goma ta kanto ta kai da shi, wannan ba laifi bane in tana cikin shiga ta kamala, shiga ta mutunci, ko ba ta aka zo ta hira a wajen ba, ta zo ta gaisa a ɗan mintuna cikin data, in za a ci abinci ko kuri za ku ci abinci, amma ita ba za ta ci abinci tare da ku, saboda dacan kar mutum ya kafa hujja da dacan annabi suna cin abinci da matansa da duk wanda ya zo cikin sahabbai, a wata rana aka zo ana cin abinci da Umar ɗan Khattab da annabi da ɗaya daga cikin matan annabi, sai hannun Umar ɗan Khattab ya taɓa hannun matar ba tare da niyya ba, ya ji takaici kwarai da gaske ce wallahi da ina da iko da sai an daina shigowa gidan annabi ballan na mata abinci da matan sa, sai Allah ya saukar da aya ya ayu allazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzra lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي بالحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من wara'i hijab. Mahallu shahid min wara'i hijab, daga nan aka sanya hijabi. Shi hijabi wannan tafafin baki ne hijabi ba, amma an saba ana faɗa shi ne mu muke faɗa. Amma hijabi ita ce katanga ko labule. Suna tsare cikin gida ko kuma kuna waje. Ko tambayar su daga waje kar ku shiga, fas'alun kunna min wara'i hijab. Zalikum athharu li qulubikum wa qulubihim. Kuma kana lakum an tubu rasulullah ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما da wannan ayoyi guda biyu da suke tare da juna wato da kuma ayar da ta biyu da nan a dahin da ya ba inda duk suna hadar juna sun sa lokaci guda da haka da wannan a da kenan suka rika sun har abinci tare da matan da shi amma daga baya wannan Allah ba ta haka ba za ka kira wani ku zauna kai da shi kuna cin abinci da kai da shi da matarka ba. Akwai mutanen da rashin kishin ya yi musu yawa, ya kamata mu faɗakar da su hadisin manzon Allah. Manzon Allah cewa Dayus ba zai shiga aljanna ba. Dayus kuma shi ne wanda ba ya kishin matarsa, ba ya kishin duk wanda ya kamata ya kishi. Shi mai kishi ba matarsa ba, shi shi yake da duk wanda ya kamata a yi kishin ta. Yadda baya son a ga matarsa, a ga wani abu da zai bayyana na sha'awa a cikin ta, wani ya gani ba shi ba, to haka baya son a ga haka game da ƴarsa, baya son a ga haka game da ƙanwarsa, ƴarsa, mahaifiyarsa, jikarsa, tsayin da kadu zai hana. Ƴarsa matukar da sauran shekarun sa namiji zai sha'awa ta taɓa ta unguwa cikin halin da bai dace ba, sai ya mata magana ba zai taɓa kyale ba. Wallan sana kawunsa, wallan sana ɗansa ta cikinsa. Amma yiwuwar bai damu ba, yana zaune a gida sai a zo a yi sallama ya lebo a ce waya ce wacce nake. Aka wani katon zuciya wacce ke nema irin kenan. Sai ka je kana kiran ki. Wani ma haka irin gidaje na waje wai, idan an zauna an yi hira, idan uban ya gaji hira ya dawo wannan yana zaune da ita a gindin bishiya, sai ya zai kira su ke idan kin shigo ki rufe gidan yadda ya kwanta. Ma'ana duk lokacin da ke gada maki shigo daga nan har a yi kiran a salatu, in da kin shigo ki rufe gidan, laifi ne ki bar gidan a buɗe, ki dai rufe. Bai ma san me yake ba ke, san ba ya kishin ya sake. Idan yanzu a yi zance na bisa billah ka zo kunna musu filas zauna gidan fitila. Na ko ta kanwanta ko wani kaninta wanda yake mai wayo ina masu wayan nan na tsiya, na je su tara a wata. A yi ta zanciya nan gudun, da wani muharram ya sake. Amma zuwa shi bikin dan bishiya ko wani dan rami ko wani titirin ciki na jiya ko yankun ciki na kasu muka ko cikin mota. Wannan bai dace ba ko alama. Irin wannan dai barna da fasadi ke faruwa wanda ba za a ji daɗinsa ba daga baya. Allah ya tsare. Tambaya ta ƙarshe da zan iya amsawa. Wannan kita da Allah ya faɗa masu mataki da za da malaman da malamai za su ɗauka a kan wannan malamin. Ya faɗa wani malami da wanda ya ce yana tabbatar a talabijin da rediyo yana ba da falala da maganan duba da maganan aljanu da maganan wane ne da sauran wannan babu yadda ka iya da irin wannan in ba shari'a musulunci a kai. Za a yi shari'a musulunci ne to kaga dole sai shari'a ta ɗauki doka a kan. Domin yana daga cikin sinadari na shari'ar musulunci da aka zo duk mai yaɗa barna a hana shi yaɗawa. Irin yadda za a hana sai tallar taba, tallar giya a gidajen talabijin, tallar dukkan wani abin da ba ya da amfani, to haka za a hana yaɗa barna irin wadda take ta shirka ko ta bid'a. Haka wannan da sauran lokaci ƙwarai da gaske. Domin tsayin gidan talabijin yake faɗa abin da yake so, ko akwai muridansa da za su sai talabijin take faɗa duk abin da yake dama. To mutumin dai da yake cewa ko kiɗa ka ɗauka a matsayin addini shi kenan ya halatta ka yi ta shi. Fara ka daina. In dai ka fara ba ka daina ba har ka mutu, to wannan ya zama addini kenan, matuƙar dan Allah kai za ka samu lada. Ko ka ɗauki rawa, wannan shi ne addini, laifin shi ne ka daina. In ka ci gaba da yi baka daina ba har ka mutu, to wannan ka yi daidai. In lafta ga arzuwa ne, a rahabaniya da Kirista su kirkiro ba, a wajen ta musu ba sun kirkiro don neman yardan Allah. Sai ce to wannan kirkiro wanda suka yi don neman yardan Allah ba shi ne abin zargin ba. Zargin da aka yi musu da Allah ce famara a wani hankar yaki a sai da suka kirkiro abin ba su kiyaye shi ba. Da sun kiyaye da babu zargi. Ka ji don Allah. Ka barka za ka wannan ka ce haka Allah yake nufi da Al-Qur'aninsa. Ka buɗe bar kowace irin barna ma'ana a bisa ga wannan duk abin da ka kirkiro. Abinda duk ka kirkiro ka ci gaba da yi in dai ka yi don Allah ya baka lada ne. Barna ce amma kai ka sa ran lada shi a wurinsa za ka samu. Illar shi ne ka daina. Mutum ya faɗi wannan a rediyo ya faɗi wannan a talabijin kuma ana ganin sa. Kuma wato ba mai ban takaici da ban haushi wani lokaci irin al'amarinmu na ƙasar Hausa. Kara ta yi yawa, ta san mutum fa mutumin banza ne ba, amma take dai masa kara. Sun mutumin banza ne kowa zai masa kara. Yanzu duk wani malami a Kano ko wanda yake ɗarika ko wanda yake gizala ko wanda yake koma wace ƙungiya ba sai yake yi ya san dai wannan gariya ce. Amma ba wani da zai shiga rediyo ko wajen darasi yin biyar masa da ansa sai ƴan kaɗan daga cikin malamai. Ba wani zai masa saboda ana yi wa juna kara. Yan da wani kyauta ce aka ramukan lawa kaza 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 da ya sa a yi ta aka zala na ta kokari. Allah sa ka da alheri. Wallahi haka mutanen mutum. Wata kara da wani munafunci da menene wannan kuma shi zai kai mutum wuta wallahi ko bai kiya. Kusan mutum na barna. Kuma ya rena malaman kwarai da gaske saboda ya lura da dama daga cikin malamai don su ba sa bincike ko ba sa karatu. Sai ka dubalanci mutane. Ka kawo da tafai a ji a yi turu dosa a kyamara duk bayan minti biyar su sai idu su nuno a kyamara a fiye da a siti su nuno ga da tafai zai ɗan ko littafi ce cikin littafin mako tana sai fara karantowa sai ke kaiwa da dauri. To abin da yake da dalilin yake idan aka kawo jumla haka a bayan tafi istisna'i kafin ya kai istisna'i sai ya kawo daidai jumla sai kyale istisna'i tunda istisna'i zai rushe abin da yake yi. To sai a tafi a haka sai ɗauko wanda ba sai a sake haka haka za a yi dai. To dai irin waɗannan dai wallahi babu abin da mutum zai iya yi tunda gwamnati ta ba da dama a shiga talabijin in dai mutum ya sai fili ya faɗa abin da yake so ka ga sai fili ya yi babu yadda ka iya zai je ya faɗi tabbatar da zai da yake so ya faɗa. Abin da za a samu shi ne duk malamin da yake da ikon shi kuma ya faɗa a gidan rediyo ko talabijin shi kuma sai ya faɗi kishiyarsa. Kuma dai ba abin da zai warwa da mutane kai sama da karantarwa shi yasa karantarwa take da muhimmanci. Kuma alhamdulillah dai mu dai a nan Kano ba mu da ƙauran karantarwa malaman suna iyakacin gogaro. Sai dai abin in ba a talabijin ba to sai ga tasirinsa ga waɗanda suka je masallacin ne ko waɗanda suke ƙoƙarin su sai kafir ka. Ni ne wanda suke wannan tabbatar da shi da wani ɗan siyasa mai tafsiri da azumi. Yana wa Allah da manzansa kariya yadda yake so. Wallahi tallahi ko shakka ba na yi cewa duk aya biyar da zai fassara uku ba daidai take ba. Zan iya rantsuwa akan wannan kafara ba za ta kamar ba. Na tabbatar Allah da manzansa ake wa kariya. Amma kuma da sunan tafsiri. Haka za a ɗauka a je a sa a talabijin har mutum zai je a biya gidan talabijin a sa a je Maiduguri a biya gidan talabijin a sa a je Jos a biya gidan talabijin a sa tun yi rinka ya zaba ya sai wa kansa wata jahannama da kansa da kuɗinsa mutum ya sai wa kansa jahannama da kuma da Allah da manzonsa ƙarya ya yaɗa ta kuma cikin jama'a. Aka ɗauka so adadin wanda suka yarda da ƙaryar nan so adadin wanda ya halakar fa kenan. Yadda in shirya ya kira mutane suka shirya so adadin wanda suka shirya zai samu lada to haka man da'a ila dalala kana alaihi min al-wuzri misra awzar man tabi'ahu la yanqusu zalika min awzarihi shay. Haka manzo Allah ya faɗa. To amma abinda mutane suke so a garin nan wanda sun yi da komai su sarayar dan su same shi shine ya zan yi in shahara ya zan yi in samu kuɗi ya zan yi in samu girma. Ita ce matsala wadda ta kai ta kawo yawanci a wurin mutane. A kan yi kuɗin nan, a kan yi shahara ɗin nan, a kan ya samu shugabanci ko girman nan komai zai iya tsirewa ko addinin ne.